الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر على نعمائه وتوفيقه شكرا شكرا والصلاة والسلام على محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما سجود يا الله تعالى ديتارامو a wannan rana mai albarka ranar da zamu saurari ainihin muhadara wanda take tafiya da cikin zamanin da ake ciki yanzu wato kalubalen rayuwa a yau dalilan su da kuma hanyoyin magancewa wanda zai shugaban wannan zama din shine Dr. Muhammad Aliyu limamin locus wanda zai wannan karatu din shi kuma shine Dr. Jamilu Yusuf Zarewa sai kuma wanda zai mishi ta'aliki shine Dr. Ya Aminu Abdul Hadi ga manya-manyan malamanmu sun samu isowa a gefen dama na ko hagu zan fara to a dai kaidan boko da tun da professor ba za a zo abin Dr. Kaya guri ga professor a gaba professor Ahmad Jafar Abdul Malik HOD na Arabic Department na ABU ga Dr. Malam Hassan Gogormaya Masha Allah Allah saka da alheri ga mai girma adali a zauna a can karki ta gefen haguna kuma ga limamin Juma'a Dr. Muhammad Jamil Abdul Qadir Institute of Education limam masallacin Juma'an Damba Misa'a ga kuma mai anguwa na anguwan liman ga sauran dattijai ga kuma shauran ƴan uwa da suka zo Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan abin da zamu saurara din kada mu bata lokaci mu cinye lokaci za mu mika mashi shugaban zama din ya gabatar wanda mai karatu akan Allah fadal
a'udhu billahi bismillah alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma alhinna sawaba wajannibna al-akhta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan dare na alhamis kenan yini na juma'a ko dine yau ko okay afwan dare na alhamis yini na laraba kudi ne ga wata yau ko kudi ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya dace da 14 ga watan 2 2024 muna farin ciki da muna da godiya bisa tarban ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu Dr. Jamilu Yusuf Zet din nan Zariya ne mun kwace wa Zarewa muna marhaba da zuwansa muna mana fatan alkhairi yau ko menene ake cewa fasata yi babban kamun talwada gamin amin tarih nan na san ba wanda bai san shi ba a kafafe daban-daban na sunna kuma abinda za a faɗi a yanzu yanayin rayuwar da muke ciki sananne ne na kuma tabbata hazal qausa bariha muna fatan Allah ya masa jagora lokaci ya tafi ban san in tsawaita magana dakta falta tafaddal mashkura Allah ya yi jagora
afwan an ce kuna da minti 45 mutane yana da 15 sai Allah ya kawo ku da
yanzu karfe 10:10 Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alkamu da haduwa a wannan masallaci mai albarka wanda a san wannan masallaci da lakabin masallacin Imam Locus saboda an ce anan yake tafsiri zuwa na biyu kenan wannan masallaci a rayuwata gaba daya. Mun taba zuwa an yi walima aure sai kuma wannan shine zuwa na biyu. A wannan yammaci kamar yadda aka faɗa wanda shine yammacin daga watan Sha'ban shekara ta 1445 wanda ya daidai da yammacin 15 ga watan Fabrairu 2024. Kamar yadda na yau 14 ne ko? To 14 ga watan Fabrairu 2024. Kamar yadda aka faɗa, wannan majalisi da muka zauna, mun zauna ne domin tattauna akan ƙalubalen rayuwa, dalilansa da kuma abin da yake da hanyoyin da za a magance su. Ƙalubalen rayuwa suna da yawa gaskiya, kuma na so na tattauna ɓangarori da yawa, amma dai yanayin lokacin da aka bamu, to za mu ɗauki ɓangare ɗaya ne kawai za mu tattauna. Shi ne ɓangaren da ya fi damun kowa, shi ne ɓangaren da ya shafi tashin goron da kayan masarufi suke yi kullum. Ko yanzu a hanyar da za mu taho ɗin nan, akwai abin da muka je siyan shi jiya da magarba, yau kuma aka ce ya ƙara kuɗi. To wannan yana daga cikin manya-manyan ƙalubalen rayuwa, hauhawar kayan masarufi. To kusan na so na taɓa ɓangaren tarbiyya da ɓangaren zamantakewa aure, wanda su ma akwai ƙalubale a wannan ɓangaren. Amma dai tunda gurin da yawa samari ne, bari mu taɓa ɓangaren da ya shafi kowa. A shekara ta 2016, bayan an samu canjin gwamnati, an samu tashin kayan masarufi a wannan shekara, saboda a lokacin farashin man fetur ya tashi daga naira 87 ya koma naira 142, wanda wannan ya sa an samu wasu daga cikin kayayyakin masarufi sun tashi. Ita kuma dala a lokacin ta kai wajen naira 200 a black market. Wannan ya sa wasu daga cikin kayan masarufi sun tashi. Saboda haka a lokacin, saboda yadda mutane suke complain, sai na yi wani rubutu mai suna Zalawul Asar fi Najeriya Asbabu wa Ilajihi, mana hauhawar farashi a Najeriya dalilansa da kuma hanyoyin da za a iya magance wannan hauhawar farashi. Har mun gabatar da shi a wani international conference wanda aka yi a 2018 a jami'ar Kaduna State, wato Kasu. So bayan nan a shekara ta 2023, lokacin da aka sake samun canjin gwamnati, sai farashin man fetur ya tashi daga 184 ya koma 540, daga baya kuma ya koma kusan 700. Wannan lokacin da ya kai 620, sai muka ga dacewar wancan rubutun da muka yi da Larabci akan hauhawar farashi a Najeriya da dalilansa da hanyoyin shawo kansa, ya kamata mu fassara shi zuwa Hausa. Wannan ya sa muka fassara shi zuwa Hausa, kasancewar mu ba accountin muka karanta ba, sai muka bawa a farfesoshi har guda biyu a ɓangaren accountin suka duba rubutun kafin a buga. Wanda muka kira shi da suna hauhawar farashi a Najeriya dalilansa da hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci. Bayan waɗannan farfesoshi guda biyu sun duba, kuma alhamdulillah sun yi recommendation mai kyau akan rubutun, sai wani cikin abokai ya ce ba iyayen ɗan accountin ba ɓangaren su ba ne abin da ya shafa hauhawar farashi. Saboda haka ya kamata a samu professor a ɓangaren economic shi ma a ba shi ya duba. Sai muka ba wani professor a ɓangaren economic, professor Shehu Usman Rana Aliyu, wanda professor ne sananne a economic a jami'ar Bayero da ke Kano. Da haka a takaice, a cikin wannan lecture da za mu yi, zan ɗan rairayo wani abu ne daga cikin wannan littafin namu mai suna hauhawar farashi a Najeriya dalilansa da hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci. A cikin littafin mun kawo sababba guda 20 waɗanda suka jawo hauhawar farashi a Najeriya, sannan mun kawo sababba guda 25 waɗanda in an bi su za a iya samun sauƙi. Abu na farko kafin mu je ga sababba, menene tarihin hauhawar farashi? Wannan kuncin rayuwa da ake ciki, wanda hauhawar farashi ne ya jawo, wanda ya ja har wasu masallatan ma an daina karatu tsakanin magarba da isha. Menene dalili? Saboda kasancewar idan an zo babu man da za a iya tayar da babu mai wanda za a iya tayarwa. Ina fatan mun gane. To wannan ya jawo hatta ma akwai wasu daga cikin masallatai wanda har karatun magarba ma an daina. Ina fatan mun gane. To menene tarihin hawa farashi? Shin wani abu ne sabo ko kuma ya dade dama? Hawa farashi wani abu ne wanda yake tsoho tuntuna akwai shi. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas dan Malik yana cewa garatsi rufiya din Nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an sama hawa farashi. Saboda haka sai sahabbai suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah sa'ir lana, mana ya manzon Allah ka ware mana farashi mana wanda zamu cinikayya da shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna Allah huwal musta'ir alqabidul basit, Allah shine mai caccanza farashi, mai jujjuya farashi, shine mai wadata wanda ya so, mai kuntata wanda ya so. Yace wa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahadun minkum yudalibuni bi madlamatin fi damin wala mal. Yace ina fatan na hadu da Allah, ba wanda yake bi na wani abu na jininsa ko kuma na dukiyar shi. Ibn Kathir a cikin littafin sa Al-Bidayah wan Nihaya ya ba mu labarin irin yadda aka sama hawa farashi a baya wanda ya ninninka wanda muke ciki yanzu. A shekara ta 281 bayan hijira, Ibn Kathir ya ba da labarin yadda mutane suka sha wahala har sai da wasu sashen na mutane ya cinye sashi. Za a ga mutum ya cinye dan shi, ya soye shi, ya cinye saboda tsananin wahala. A shekara ta 334 bayan hijira nan ma an samu hawa farashi mai tsanani a Baghdad har sai da mutane suka ci mushe, aka dinga cinye mage da kannuka duka ana cinye shi. Sannan a shekara ta 449 nan ma an samu wani hawa farashi mai tsananin gaske, mutane sun ci mushe, mutane sun cinye dabbobin da Allah subhanahu wataala ya haramta. Sannan a cikin shekara ta 462 nan ma akwai hawa farashi da aka samu, an samu hawa farashi nan ma wanda har sai da ya zamanto cewa sarkin Makka ya sayar da rigar Kaaba da indararanta saboda a ci abinci. Sannan shi ma sarkin Madina ya cire duka fitullun masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, an sayar da su saboda a ci abinci. A garin Misra an samu hawa farashi mai tsanani a wannan shekarar, mutane sai da suka ci karnuka da mushe, aka rinka sayar da kare a dinare 5. Ina fatan mun gane. Akwai lokacin da wazirin Misra ya ajiye alfadararsa sai ya shafa da ita, akwai wasu mutane suna jin yunwa suka soke alfadarar suka cinye shi ma da ya jawo shi, sai ya sa aka soke su aka tsire su, da mutane suka ga naman su sai suka cinye su. Ibn Kathir ya kawo tarihi cewa cikin hawa farashin da aka samu a baya har sai da ya zamanto cewa mutum idan makusanci shi ya rasu ba zai iya binne shi da rana ba, sai dai ya binne shi da dare saboda mutane suna kwakulo matattu suna cinyewa. Ina fatan mun gane wannan fa'idar sanin wannan tarihin, saboda mutum ya san cewa ba wai wani sabon abu bane samun hawa farashi a Najeriya da kuma duniya, wani abu ne wanda yake ya dade. Tayi idan muka zo kan Najeriya, waɗannan abubuwa ne suka jawo aka samu wannan hawa farashi? Shafi na 23 ga wanda suke da littafin mu na hawa farashi, a shafi na 23, a shafi na 23 sababi na farko wanda ya jawo hawa farashi shine abubuwan da ake shigo da su Najeriya sun bodan da ake a cikin gida yawa, mana yawancin abubuwan da ake amfani da su a Najeriya daga waje ake shigowa da su. Saboda haka duk abin da aka shigo da shi a daga waje, wanda zai shigo da shi daga wajen dole ya lissafa kudin jirgin da ya hau, dole ya lissafa abin da ya ba wa custom, dole ya lissafa duka wahalhalun da ya shiga kafin kayan nan su kawo izuwa garin fa, sai ya lissafa su duka. Wannan yana daga cikin dalilai da kuma sababba waɗanda suka jawo a yawancin abubuwa a Najeriya suke da tsada. wannan hawa farashin da aka samu a Najeriya tabbas ba za a samu kamar shi a India da kuma China waɗanda suke sana'anta abubuwa da yawa ba. Za ku ga kwanakin baya da aka bada dama a shigo da kaya, cikin abin da zai ba ku mamaki kaya kusan 41 da aka bada dama a shigo da su har da tsinken sakace wanda shi ma daga ƙasar waje ake. Abu na gaba shine karuwar yawan mutane. Karuwar yawan mutane ya yi contribution sosai wajen samun hawa farashi a Najeriya. Saboda me? Saboda abubuwa da yawa da da ba su da daraja yanzu sun koma suna da daraja saboda yawaitan mutane. A lokacin da aka yi kidaya a shekarar 1996, gaba daya mutanen Najeriya ba su wuce miliyan 86 ba. Amma a watan Satumban da ya wuce, akwai wata na'ura mai kwakwalwa wacce muka tambaye ta a internet tare da wani masani a Abuja, an kaddara yawan mutanen Najeriya da miliyan 230. Yanzu idan kuka kalla a da, musamman irin waɗannan unguwannin da suke cikin ganuwa, za ku ga kowace unguwa akwai wani katon fili juji ne kawai ana zubar da shara, wanda da yawa ma ba a san nawaye ba. Amma yanzu in kun kula duk waɗannan filayen babu su yanzu, sun yi daraja saboda yawaitan mutane. Gona mutum zai je kawai a bashi gona, a bashi gida, amma yanzu duk wasu abubuwa ne waɗanda yanzu sun yi darajar da ba cika yin kyautar su ba. Abu na gaba daga cikin abin da ya jawo mana wannan kunci shine ta'amuli da riba. Da yawa daga cikin 'yan kasuwanmu suna ciwo basussuka a bankuna, wanda kuma waɗannan bankunan da suke ciwo bashi a wajensu suna ƙara kuɗin ruwa, wanda waɗannan kuɗin ruwa in ya zo zai lissafa su ne a cikin kuɗin kaya. Saboda haka yanzu idan ya ciwo bashin miliyan 10, aka ɗora mai a 20% na miliyan 2, to shi idan ya zo fa zai ɗauka kayansa a kan miliyan 12 ya sau. Bayan kasancewar wannan ɗin yana ƙara tsaurara rayuwa, to kuma wannan ɗin yana kwashe albarkar dukiya gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara yana cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, ma'ana Allah yana kwashe albarkar riba kuma yana sa albarka a cikin sadaka. Wani mutum ya ga wani mashayin giya ya sha giya yana tamɓele, sai ya ce in dai akwai abu mafi sharri da mutum zai saka a cikin shi wanda ya fi giya, to matarsa ta sauka. Bayan ya faɗi wannan, sai ya ce bari dai ya je ya tambayi malamai, sai ya je wajen Imamu Malik, sai ya tambayi Imamu Malik cewa ga abin da ya faɗa, in dai akwai abu mafi sharri wanda mutum zai ci a cikinsa wanda ya fi riba, wanda ya fi giya, to matarsa ta so. Sai Imamu Malik ya ce ya dawo gobe. Da ya dawo sai ya sake ce mai ya dawo ta gobe. So da ya dawo a na uku, sai Imamu Malik ya ce ya bincika Qur'ani daga farkonsa har ƙarshen shi, bai ga wani abu wanda ya fura basharri ba. Saboda ba wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ka yi amfani da shi ko idan ka aikata shi ka shirya yaƙi da shi sai riba. Abu na gaba daga cikin abubuwan da suka jawo mana ƙuncin rayuwa shine tashin farashin dalar Amurka da kuma karyewar naira. Allah ya jarrabe mu duka tasarrufinmu da rayuwarmu gaba ɗaya yana da alaƙa da dalar Amurka. Wannan yana daga cikin dalilan da suka sa in ta tashi sai abubuwa su tashi. Hatta farashin man fetur da aka yanke shi akan naira 540, daga baya ya koma har 640, yanzu ma akwai guraren da suke sayar da shi sama da 700. Ko ranar talata wacin da ta wuce yau kwana 8, mun sha shi a jihar Borno, mun sha shi akan naira 710. Ina fatan mun gane. To wannan farashin ya jawo matsala sosai. Babban dalilin da ya jawo tashin farashin a dala sosai a wannan gwamnatin sama da gwamnatin baya shine ita gwamnatin baya takan yanke farashin dala. Shi yasa za ku ga a shekaru 8 din da aka yi kwata-kwata dala ba ta ƙare da sama ne da naira 500 ba. Waccan gwamnatin ta samu dala Amurka tana da wajen 210-220, har ta sauka kuma ba ta wuce 700 da wani abu ba. Amma wannan gwamnatin ta same ta 700 da wani abu, yanzu har ta kai a cikin wata 8 an samu ƙarin naira 800. Ita kuma wacce a shekara 8 an samu ƙarin naira 500. Abu na gaba shine yawaitar masu samun kuɗi cikin sauƙi. Idan kuka kalla daga 1999 zuwa yanzu, waɗanda suke bin ma a littafin wanda yake so ya bi ma, akwai littafin a waje, wanda suke bin mu a littafin muna shafi na 29 ne yawaitar masu samun kuɗi cikin sauki a idan ka kalla daga 1999 lokacin da demokradiya ta dawo akwai mutane da yawa waɗanda su ba kowan komai bane yanzu Allah ya mayar da su wani abu so ƴan siyasa da suka zo suka samu kuɗi cikin sauki siyan abubuwa baya musu wahala saboda me saboda cikin sauki suka samu kuɗin wasu kuma kuɗin na haram ne kawai buƙatar shi ne su sai abin da za su saka kuɗin to wannan yana daga cikin abin da ya jawo farashi musamman bangaren abin da yake da alaka da filaye da sauran abubuwan da ya zamanto cewa mutane suna da buƙatar su ne yau da gobe ina fatan mun gane yanzu misali akwai wata rana ina zaune da ina kwance da sassafe sai wani babban dan siyasa sai ya kira ni sai yake ce min yayi wa wasu ustazai ne fatawa akan wata mas'ala saboda haka sai suka ce masa gara dai mu baka lambar wani ka tambaye sai na ce menene fatawar sai ce fatawar shine yana da wata miliyan 500 ne to gaskiya lamari wannan miliyan 500 din lokacin zakatta bai yi ba amma yana so zai sai filaye da ita to shin yanzu idan lokacin zakka yayi dole sai ya fitar mai da zakka sai ya fitar musu da zakka sai yake tambaya sai na ce masa tsakaninka da Allah zaka sai filayen ne dan ka saka kuɗin saboda EFCC ko kuma dai dan Allah zaka siya yace zai siya ne dan ya saka kuɗin kawai nace mai to lokacin yazo ka fitar musu da zakka ban dai duba bangaren ko haram ne ko ba haram bane wannan ba dole bane Allah bai fajarta mu wannan ba amma dai kawai na furin jaya wace na haram din ne amma dai tunda a to kai yanzu kana da kuɗin ka na gaskiya ai ba za ka ce sai ka saka ya su ma ina fatan mun gane to irin wannan gaskiya ya ba da gudunmawa sosai abu na gaba shine tashin farashin man fetur in kuka kalla da can ba kika samun tashin kayan masarufi da yawa musamman kayan gona saboda koda masara koda girbi kai na masara ko na dawa akwai jakuna waɗanda suke da manyan mangaloli wanda za a je a zubo masara ko albasa duk wannan murin ke shi sai da haka ba za a lissafa da kuɗin mai ba amma yanzu misali za ka ga cewa haka kasuwa ma za a zuba masara da dawa a cikin mangalar jaki a kai ba buƙatar wani man fetur da sauransu wannan ya taimaka kayan masarufi ba su suka tashi a wancan lokacin kamar irin wannan yanayin yadda suke tashi ba ina fatan mun gane so yanzu idan ka kalla za ka ga komai da kake gani wanda ake amfani da shi ko a ɗauko shi a mota ko a dawo da shi a mota ko kuma duka biyu yanzu misali in ka je ɗan jiya ko ka je kasuwa ka so masara misali ka so ta 50,000 amma kuma ɗauko ta daga ɗan jiya zuwa nan zai ci 4,000 to ƙarshe zai zamanto cewa wannan masara za a kaddara ka so ta 58,000 ne tunda me ka biya kuɗin ta 4,000 kai ma kuma ka biya kuɗin mota naka na kanka da ka je ka so so man fetur da ake amfani da shi shi ma ya ba da gudunmawa sosai wajen samun wannan mushkila abu na gaba shine yawan zunubai shafi na 31 duk kusan zunuban da ka sani ana aikatawa a al'umomin baya ba irin zunuban da ba mu aikatawa duk wani zunubi da ka sani a baya can ana aikatawa kuma an halakar da al'umomin baya saboda shi to yanzu haka muna aikata irin waɗannan zunuba yanzu idan ka ɗauko Samudawa tun daga suratul a'raf wata iya abin da na rike ita ce surar farko a jerin surorin Qur'ani 114 da ta fara yin bayani akan Samudawa har ka zo surar ƙarshe da ta magana akan Samudawa ita ce suratul shams duka zunubi ɗaya Allah yake maimaita sun aikata shine sun kashe taguwa mu yanzu kullum mutum nawa ake kashewa na ga an yi hira da wani cikin kidina fa aka tambaye shi mutum nawa ka taba kashewa yayi murmushi yace wallahi bai sani ba idan zawo da shi ko hanya ma ka fita zai iya cewa kashe wani so shi bai san mutum nawa ma ya kashe ba akwai wani yaro ma da naga an yi hira da shi ba a jima ba a cikin watan Disamba nan shi ma da aka tambaye shi bai shekara 30 ba amma bai san mutum nawa ya kashe ba idan ka kalla Adawa su ma zunubi ɗaya Allah ya maimaita sun yi shine sun yi girman kai inda kafirci ma yana cikin girman kai fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa mutun nawa ne suke da dagawa a cikin mu idan ka zo ka dauko mutanen annabi lut wanda sune Allah yake biyo kissar su bayan samuda yawanci a yawancin gurare a qur'ani in ban ce duka ba su kuma zinibi dai Allah yake maimaita sun yi shine suna zakkewa maza yanzu mala hakunge ƴan luwadi muna da su muna da kungiye ƴan madugo idan ka zo magana annabi mutanen annabi suhaib su ma zinibi dai Allah ya dinga maimaita sun aikata shine suna tawaye mudu idan aka ce tawaye mudu fa ba wai ana nufin iya wai in an zo awo ba a'a ana nufin duk wani haƙƙi wanda ka tawaye ko aiki ne baka zuwa ka tawaye mudu shi yasa Allah ya amfani da ibarar wala tabkhasun nata ashyahu ina fatan mun gane so idan ka kalla za ka duk zinuban da aka aikata a baya muna aikata lokacin da nake wannan rubutu na ci karo da fassara Qurtubi lokacin da yake fassara wannan aya take suratul Rum sai ya fassara zahara al-fasadu fil barri wal bahr sai ya fassara da cewa hawa farashi ta bayyana a tudu da kuma kogi bima kasabat aidin nas saboda ayyuka na zinubai da mutane suke aikatawa so kaga wannan yana nuna mana cewa zinubai suna daga cikin dalilan samun hawa farashi abu na gaba daga cikin abubuwan da suka jawo hawa farashi a Najeriya shine yawan basu sukan da Najeriya ta ciwo daga waje akwai matsala da aka samu musamman a shekaru tara nan na ƙarshe daga 2015 zuwa 2024 din nan a shekaru tara nan basu sukan da Najeriya ta ciwo da wuya idan an ciwo shi a tun da aka kafa Najeriya har zuwa 2015 a watan Nuwamba da ya wuce an kaddara cewa basu sukan da ake bin Najeriya wanda ya fi shed da federal suka ciwo inda za a rarraba kowane dan Najeriya to kowane dan Najeriya zai zama ana bin shi 430 wanda da yawa daga cikin Najeriya ba su taɓa rike irin waɗannan kuɗin ba ta yaya farashi yake da alaka da basu sukan da Najeriya ta ciwo saboda bankin lamuni na duniya IMF galibi idan aka ciwo basu suka to yana lazimtawa ku karye naira kuma ko yanzu ma na ji labari ya ce a ƙara karya ta a zamanin Buhari ma ya zo an ƙara karya naira wannan shine sirrin da yasa yanzu kuka ga a 2015 naira tana 200 dala kai dala tana 200 mana tun da aka kafa Najeriya har zuwa yanzu tun daga 1960 har zuwa yanzu tun ma gafin 1960 har zuwa shekarar 2015 sama da shekara 60 a 200 ta tsaya amma ku kalla daga 2015 zuwa yanzu ta ƙara da 1,300 to kaga yanzu idan aka ci gaba da tafiya haka ba san ina za ta tsaya ba to wannan yana daga cikin sirrarka shine basu suka waɗannan hanyoyin wasu daga cikin hanyoyin nan da ake yi duka akan waɗannan basu sukan aka dora su abu na gaba shine shafi na 37 boye kaya har sai sun yi tsada masu boye kaya su ma sun yi contributing ne yawan gaske wajen samun hawa farashi menene dalilin da yasa suka yi contributing saboda galibi waɗanda suke boye kaya wasu da yawa haya ma suke ɗauka na su su ɗauki mai gadi su ɗauki waɗanda za su taimakawa su ɗauki waɗanda za su taimakawa mai gadin sannan kuma su sai magunguna ma wani lokacin waɗanda za a yi amfani da su saboda kayan su cimma gaci ina fatan mun gane waɗanda kayan za su cimma gaci to wannan yana daga cikin dalilai da kuma sabubban da suka sa ake samun hawa farashi mai tsanani kuma daga cikin abin da ya wannan contributing din shine akwai nazarin manoman ƙauye da ya canza kun ga da za ku samu a ƙauye ko a maraya kowa zai yi kokari ya noma abin da zai ci sai dai ka ga dan ƙauye ko wanda yake a maraya yayi maula ta kudin cefane amma ba ta abincin da zai ci ba to amma sai ya zamanto yanzu manoman ƙauye da yawa in suka noma sai su siyar
idan suka siyar su kuma waɗanda suka siyar wadin sai su boye sai ga manoman kauye sai ya siyar da masarar shi akan 30,000 da wani abu da bazara kuma yazo yana siyar ta akan 60,000 wannan nazarin kuma ni a tunani na akwai buƙatar a zauna da manoman kauye a ƙara musu nasiha da kuma lacca ta musamman wato a lokacin da muka taso tunda mu mun taso a kauye wallahi na san lokacin da idan babanka yana awo zaka iya zuwa neman aure ba za a baka ba wallahi na san lokacin da idan mutum zai yi awo sai ya boye mu dai inda muka taso a zarewa zaka iya gani kan zarewa wallahi da kyar ka samu guri guda uku da ake yin awo ba'ai menene dalili shine saboda mutane suna ganin abun kunya ne mutane suna ganin awo a matsayin abun kunya daga da idan mutum yaje daga birni sai kaga dan kauye ya auna mai masara kwano 20 kwano 30 ba zai ma damu ba kauye ya sa maka abu to wannan nazarin da ya canza yana daga cikin dalilan da yasa masu koyar kaya suka samu dama abu na gaba a shafi na 41 shine muguntar yan kasuwa da rashin sanin ilimin addini yan kasuwa da yawa suna da mugunta kullun idan yazo sai ya ji farashin dala na ranar nan da nan sai ya canza farashi wasu ma ko ba a canza ba ko kishin suka ji sai sun canza wani lokaci na zuwa lokacin mai yana 610 615 620 kawai na zo zan sha mai a wani gidan mai mota ta ta shiga razab ina zuwa sai naga su 630 suke siyarwa sai na tambaye shi sai na ce mai ya agai ku 630 sai ya ce min mun ji kishin ne za a ƙara kudin mai shine muka yi maza muka ƙara wallahi ba boye boye kuni kuma ni ma a hakan na sha saboda mota ta ta shiga razab abu na gaba wanda yake da alaka da wannan shine rashin sanin ilimin kasuwanci gaskiyar lamari malamanmu suna da ƙarancin koyar da 'yan kasuwa hukunce-hukuncen kasuwanci yanzu idan na tambaye ku a Zaria a wannan masallaci ne aka sa kitabul buyu ko wani littafi na cinikayya wanda ake koyarwa ko dai da akwai ba su da yawa kasancewa wasu da yawa nan ba san gurin ba yana nuna ba su da yawa to kaga wannan ina da ina ne to daya ato daya shi da ba su da yawa to wannan yana daga cikin abin da ya taimaka gaskiya duk da dai gaskiya ilimin kasuwanci ilimi ne wanda yake da wahalar karantarwa da kuma wahalar karatu wannan ya sa a shekarar da ta gabata mun rubuta wani takaitaccen littafi mai suna haramtattun cinikayya guda 60 a musulunci ba don wani abu ba illa saboda hakan ya zamanto cewa ya yi contributin wajen sanin wasu daga cikin hukunce-hukunce magana ta tsakani da Allah akwai buƙatar malamanmu su ƙara dantse zage dantse wajen koyar da 'yan kasuwa galibin waɗanda suke kasuwanci ba su taɓa karanta shi ba so ba su taɓa zaton ma wai za su iya shiga wuta ta hanyar kasuwanci ba abu na gaba shine fifita maslahar ƙashin kai akan maslahar al'umma wasu abubuwan da muka samu na hawa farashi fifita maslahar ƙashin kai ne yanzu ko irin su Nigerian Airways daga cikin dalilan da yasa suka kasa tashi akwai wasu da suke ba da rashawa daga waje wasu jiragen daga waje yanzu wutan nan da muka rasa ko ina sai ka ji inji wallahi daga cikin dalilai shine akwai maslahar ƙashin kai yanzu Niger lokacin da suka samu matsala da Nigeria akan wannan harkar Air Force din da juyin mulkin Niger aka yanke su ana yanke su wasu jihohin aka samar da wuta wasu kuma dama suna da sola suka jona yanzu ko yanzu da Niger ba ke wani shirin wuta ba sai a cikin watanni ba su fice da ba ko yanzu Niger ba a ɗauke wuta kuma ba da wutar Nigeria suke amfani ba yanzu ko ba san za a yanke su ba ko a Disamban nan na je Niger kwana na 5 ina Niger amma wallahi ba a ɗauke wuta ba ko su ɗaya ba ta ma kyafa ba rashin daukar shugabanci a matsayin nauyi. Galibin shugabanninmu ba su dauki wannan matsalolin da muke ciki na hawa farashi a matsayin wata matsala ba. Kwata-kwata ba su dauke shi a matsayin matsala ba. Wannan yasa suke shan shayin su suna bincin su, wannan yasa matsalar za a dade ba a warware ta ba. Duk lokacin da shugaba bai dauki matsala a matsayin matsala ba, to wannan zai yi contributing wajen ya zama to matsalar ba a warware ta cikin sauki ba. Saboda yanayin lokaci za mu tafi zuwa ga hanyoyin da za a iya magance matsalar hawan farashi. Wata abubuwan sun shafi gwamnati, wasu abubuwan kuma sun shafi mutum a karan kanshi. Abu na ɗaya a shafi na 48 shi ne yawaita istighfari. Yana da kyau mu yawaita istighfari, Allah ya fitar da mu wannan halin da muke ciki. Kamar yadda Annabi Nuh da ya je wajen mutanensa ya ce musu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaikum midrara. Ya ce musu ku nemi gafara Ubangijinku saboda mai yawan gafara ne zai sauko muku da ruwa. Wannan yana daga cikin dalilan da suka sa wasu daga cikin magabata ko fari aka samu to in suka fita fili ba ma sa yin sallah, kawai istighfari suke su dawo. So yana da kyau kowa a cikinmu ya duba zunuban da suke tsakaninsa da Allah, ya yawaita istighfari saboda mu samu sauƙin da muke ciki, saboda zunubai da kuma rashin istighfari suna daga cikin abubuwan da suke jawo mushkiloli. Akwai wata kissa wacce har yanzu idan na tuna ta tana tsananin bani mamaki. Akwai Abdullahi bin al-Mubarak wata rana ɗaya ne daga cikin bayin Allah, shi ma kamar yadda Dr. Aman na biyu ke Allah ya masa rama yake ba mu labari, yace yana da mazhaba wacce bata gaza mazhabar irin su Imam Malik ba, amma abin da yasa mazhabarsa bata yadu ba irin ta su Imam Malik shine bai samu dalibai da za su yada mazhabar ba. Wata rana ya fita sun fita roƙon ruwa wajen Safa da Marwa, suka roƙi Allah ruwa, suka roƙi Allah ruwa ba yi ruwa ba. Can sai suka ga wani mutum da gwadansa, wani bawa baki da gwadansa, kawai sai suka ga ya daga hannu yana cewa ya Allah mutane sun takura, dabbobi sun shiga wani yanayi, ya Allah ka yi ruwa yanzu. Kawai sai suka ga Allah a sama ta murta ke sai ga ruwa. Abdullahi bin Mubarak hankalin sai ya tashi ga yadda duk suka tashi suka gama roƙon ruwa, amma ga bawa baki yayi magana ɗaya Allah ya amsa. Sai ya je sanar da Al-Fudail bin Iyab, wannan tabi'i ne. Al-Fudail bin Iyab da aka gaya masa sai ya ce da Abdullahi bin Mubarak bi yadda za a yi je so bawan nan. Ya je ya sami gidan bawan nan ya ce yana so ya sayi wannan bawan. Ya ce ba zai sayar da shi ba saboda mutumin kirki ne. Da ya dage sai ya saye shi. Da ya saye shi suna tafiya kawai sai ya ce masa ina da wani wuri da nake so na ƙarasa. Sai ya ce to ba matsala, bismillah. Sai ya yi nafila, bayan ya gama nafilarsa sai ya waigo zuwa Abdullahi bin Mubarak sai ya ce masa hallaka haja uridu an ansarifa ila maulaya, kana da wata bukata ina so zan koma ga Allah. Yace da ina yin abubuwa mutane ba su sani ba, amma tunda mutane sun gane ni to ba bukatar zama a duniya. Sai ya ce mai dan Allah ya yi hakuri su karasa inda za su. Saboda haka kawai sai ya ga bawan nan ya sa goshinsa a ƙasa sai ya ce Allahumma qbidni al-an, ya Allah ka karɓi raina yanzu. Kawai sai ga ya kutungula ya mutu. Saboda haka zunubai suna ba da gudunmawa wajen lalata abubuwa. Kissa ta biyu wacce ita ma har yanzu ina mamaki ta, Ibn Qayyim ya kata cikin Al-Fawaid, wani ne wani mutum yake ta zagin sai yana ta cimai mutunci, kawai sai ya ce mai dan dakata, sai ya shiga gida ya istighfari ya kaskantar da kai ga Allah, yana fitowa sai mutumin nan ya kasa zagin shi. Sai mutumin ya yi karfin hali ya tambaye shi ya ce haka ina kasa zagin ka, sai ya ce tubtu ila Allahi alladhi sallataka alayya, yace na tuba ga Allah da ya dora ka kai na, dama dan wani abu ne ya hado mu da Allah kuma na je mun warware. Abu na gaba daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen ya samu sauki a wannan kuncin rayuwa shine mutum ya karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da na magabata. Wanda ya karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da na magabata wallahi zai gamsu a zariya kab babu talaka. Kunya da kowa ke dawa. Bari in kawo muku misalai. Nana Aisha take cewa da Urwatu bin Zubair ta mai rantsuwa tace sukan yi wata biyu ba dora tukunya a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ya nan haka sati a gidan su ba dora tukunya ba ya daga hannu ya ce Allahu Akbar. Abu na gaba shine Jabir dan Abdullah yazo yayi sallah da tufade kawai ya daura tufade bai sa komai a kafadar shi ba saboda haka sai wani tabi'i yazo yake wa Jabir magana yake cewa da Jabir ya za ka yi sallah ba tare da ka rufe kafadar ka ba sai Jabir yace inna ma fa'altu zalika li yarani ahmaqu misluka yace dama na yi haka ne saboda wawaye irin ka su gani yace a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaf mutun nawa ne suke da kasar biyu kuma ba wai sai biyu ba fa yana nufin a daura dai a ya fada yanzu ku duba hadisin wannan mutumin wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wata mace tace tana sa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aure sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta sai ya dubar da kai sai wani mutum yace idan baka da bukata ta ni ina son ta da aure Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yaje ya samu wani abu aka ce ko zo ban bakin karfe ka yace shi duk duniya ba abin da ya mallaka sai ya mai hafin sa da shi ma inda za a raba rabi ba zai raba gida biyu rabin ba zai ishe shi ba shi ma rabu ita ma rabin ba zai ishe ta ba karshe surorin qur'ani ne suka zama sadaki kun yadda ba ta raka zariya Imam al-Bukhari kamar yadda Khatib al-Baghdadi ya sa a tarihu Baghdad ya ce ya taba yin wani talauci wanda ya rasa komai ya koma yana cinciyawa Zahabi ya kawo tarihin Ibn Kharrash a cikin Siyar Alamun Nubala. Ibn Kharrash yake cewa sharibtu bawli 5 marrat. Me kenan? Sharibtu bawli 5 marrat so biyar yana shan fitarin shi. Wata rana sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka je wajen shi suna mai kukan yunwa da talaucin da suke ciki. Saboda talaucin da suke ciki har ya kai suna daura dutse a cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bude ciki sai ya ga dutsina biyu a cikin ku nan waye ya taba jin labarin wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ji labarin wanda ya taba daura dutse akwai saboda haka in kana duba tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da na magabata za ka gane cewa kai mawadaci ne yanzu na tabbatar a cikin mu na akwai mutane da yawa wanda ba su san kasir na suka mallaka ba saboda wadata abu na gaba shine editing din hidimomin gida kamar yadda shari'a editing din hidimomin gida kamar yadda shari'ar musulunci a shafi na 58 kamar yadda shari'ar musulunci ta raba ayyukan shari'a zuwa ga farallai da sunnoni da mustahabbai farallai da sunnoni da mustahabbai to kai ma idan kaga albashinka ko kudin da kake samowa a kasuwa ba ta isa ka rubuta hidimomin gidanka a takarda wata hidimar ka sa mata wajibi wata sunna wata mustahabi irin su suga da sauransu so sai ka kalla sai ka gani shin kudin ka za su iya rufe waɗannan wajiban da mustahaban da sunnoni in za su iya alhamdulillah in ba za su iya ba ka goge mustahaban duka dama a shari'a ya halatta ka bar mustahabai koda da dangane ina fatan mun gane abu na biyu shine sai ka zo na biyu sai ka duba abin da yake da alaka da sunnoni sai ka duba sai ka ga sunnoni shin za ka iya yi ko ba za ka iya ba in ba za ka iya ba su ma sai ka goge in za ka iya wasu ba za ka iya wasu ba to sai ka yi waɗanda za ka iya Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi tafiya yana barar duka sunnoni in banda gudana nafiloli na sunna gudana wa yake bari guda biyu shine wanne da wanne rakatan alfajr da kuma shab da kuma witri so kai ma sai ka goge su in ba za ka iya wajiban ba sai ka rage wasu su ma saboda ka'idar la wajiba ma al-ajiz wa la muharrama ma ad-darura wato daga cikin nasihu masu ƙarfi wallahi mutum ya kiyayi cin bashi a irin wannan yanayin galibin ma yanzu magada wala ba sa biyan bashi za su barka da abin ka a kabarinka so in dai ba hidimar da in ba ai ba za a mutu wallahi ka kai kakkaci bashi saboda kayan sallah ko wani makamancin haka kaurace ma sayan kayan da suka yi tsada. Shi ma wannan yana daga cikin hanyoyin da za a samu sauki a wannan kalubalen da ake ciki. Yanzu wasu abubuwan da suka yi tsada, inda zai zamanto cewa duka mutane za su kaurace wannan abu, to wannan zai bada gudunmawa sosai wajen wasu abubuwan dole ne su sauko. Ina fatan mun gane. Yanzu kamar yadda wasu suka je wajen Sayyidina Aliyu suka ce dabino yayi tsada, yace ku canza shi da zabi. Wasu suka je wajen Ibrahim bin Adama suka gaya mai wani abu da yayi tsada, yace ku dai ku saukar da farashi. Suka ce ta yaya? Yace in kuka daina saya dole farashi ya sauko. Ina fatan mun gane. Abu na gaba shine tuna mutuwa. Yanzu duk lokacin da hawa farashi ya dame ka, kawai ka tuna cewa gobe ko jibi ma za ka iya mutuwa. Wannan zai sa ba za ka damu ba. Duk daga cikin abin da yake ta mana da hankali, wallahi shine dogon buri. So yanzu kana da 20,000 ko 50,000, kana tunanin kudin nan ba su iya kai maka ƙarshen wata ba. Amma duk lokacin da kake tunanin dama ba dole bane ka kai ƙarshen wata, hankalinka ba zai tashi ba. A lokacin muna karatu a Madina, akwai wani littafi da duk lokacin da na kasa karatun jarabawa nakan shiga na karanta shi. Aina nahnu min haula, har daga baya ni ma na mallaki littafin mujalladi 5 ne wanda yake magana akan yadda magabata na gari suka rayu. Daga cikin abin da na karanta a littafin wanda bana mantawa da shi shine, akwai marurul sarki wata rana suka zo shi da abokinsa za su yi sallah. Sai yace da abokinsa ya wuce ya ja su sallah azhar. Sai abokin yace shi ba zai ja sallah azhar ba. Sai ya dage sai ya ja su. Sai abokin yace to in na ja ku sallah azhar to ba zan ja ku lasar ba. Sai marurul karki ya fusata ya ja shi yace Allah ya raba mu da dogon buri. Kai za kana tunanin za kai lasar? To yanzu mutumin da bai da burin awa uku ya zai wani awa farashi ya dame shi. Abubakar al-Baqillani yana cewa naji babana yana fada, naji bin shi dan Harith a lokacin muna tare da shi zai shiga makabarta, yana cewa matattun da suke cikin shinge sun fi waɗanda suke wajen shinge yawa. Ya katance yana cewa idan zance ya burge ka to kai shiru, idan kuma shiru ya burge ka to kai magana, idan tsadar kayan masarufi ta dame ka to ka tuna mutuwa, saboda za ta tafiyar maka da damuwarka ta tsadar kaya ta hawa farashi. Yana daga cikin shawarwarin da gwamnati za ta ɗauka wanda zai taimaka wajen samun sauƙin hawa farashi a shafi na 57 shine sauƙaƙa custom duty. Yanzu idan da za a ce gwamnati za ta sauƙaƙa kuɗin da ake shigowa da kaya, wannan zai sa kayan masarufi za su yi sauƙi, saboda kamar yadda ya gabata kowane ɗan kasuwa yana lissafa duk wasu wahalhalu da ya yi wa kayan shi har su zo rumfa a matsayin abin da zai ɗora na kuɗin kayan. An nuna min minti 5 amma ina neman alfarma minti 10. Ƙari an bani ko? Kaga 8 da minti 5 zan tsaya insha Allah. Cikakken dogaro ga Allah. Ni idan na yi nazari ina ganin gaskiya da yawa daga cikinmu muna da ƙarancin dogaro ga Allah. Wallahi in mutum yana da cikakken dogaro ga Allah, wallahi mala hankalinsa ba zai tashi game da matsalar da muke ciki ta rayuwa ba. Hatim al-Asam wata rana zai tafi aikin haji bai da guzuri, ba shi da abin da zai bari a gida. Saboda haka sai iyalansa suka ce ba su yadda ya tafi ba. Hatim al-Asam sai ya tambaye, sai wata yarinyarsa karama sai ta tambaye shi ce baba kai mai cin arziki ne ko mai azurtawa ne? Sai ce shi mai cin arziki ne. Sai dai ce ita tafiyarka. Saboda haka suna ganin ta a matsayin wawuya, suna kallon ta a matsayin wata wawuya, shi kuma ya bar ayinta kawai ya tafi. Bai bagi komai a gida ba, kuma bai da guziri. Yana shiga ayarin da za a tafi aikin hajji, kawai sai kunama ta harbi shugaban ayarin. Sai aka ce waye iya tawaidawa, ya iya ruqiya. Sai Hatim ya ce ya iya. Sai dan tattofa mai ayoyi, kawai sai karin ya fadi. Sai shugaban ayarin ya ce cinka da shanka da guzurinka haka dawo yana kaina. Sai Hatim ya ce ya Allah, na ga kudirarka a karan kaina, saura kudirarka akan iyalaina. So bayan Hatim ya tafi yayi nisa, kawai sarki ya zo wucewa ta kofar gidan Hatim, kawai sai kishi ya kama shi. Sai aka ce ai maza a shiga gida, mafi kusa a ɗebo wa sarki ruwa kai ya shaƙe. Saboda haka sai aka shiga gidan Hatim. Ana shiga gidan Hatim da aka ɗebo ruwa, sarki ya ji daɗi, kawai sai ya ce ina mai gidan nan yana so zai saka mai. Sai aka ce Hatim ne kuma ya yi tafiya. Saboda haka kawai sai ya ciccire kayan adansa ya ce a kai gidan Hatim. So ko da Hatim ya zo gidansa ya cika da al'amura na dukiya. Amr ɗan Amir ɗan Qais yana cewa ayoyi guda hudu idan na karanta su da safe ba na damuwa da abin da zai same ni har zuwa yamma. Ayoyi guda hudu idan na karanta su da yamma ba na damuwa abin da zai same ni har zuwa safe. Ta ɗaya, duk abin da Allah ya buɗe na arziki babu mai iya toshe shi, abin da kuma ya rike babu mai iya sake shi. Wace aya kenan? Ma yatayallahu linnasi min rahmatin fala mumsik lahu wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'di. Aya ta biyu, shafi na 69 muke. Idan Allah ya yi nufin ka da alkhairi babu wanda zai iya juyar da shi. Wace aya kenan? Wa in yuriduka bi khairin fala radda li fadli. Na uku shine babu wani abu da yake tafiya a bayan ƙasa face azurtar shi yana hannun Allah. Wace aya? Wa ma min dabbatin. Na hudu shine da sannu bayan tsanani Allah zai sanya sauki. Wace aya kenan? Na'am. Sai jazallahu ba'da usrin yusra. Abu na gaba daga cikin abin da zai sa a samu saukin rayuwa shine taimakon juna da kuma fitar da zakka yadda ya kamata. Inna a ce mutanenmu suna fitar da zakka yadda ya kamata, wala da an samu saukin rayuwa. Wani malami yake ba labari a 2017, wani mai kuɗi yace da Allah su zo su kaddara mai dukiyar shi zai fitar da zakka. Saboda haka sai suka fara da kamfani na farko. A kamfani na farko sun samu kadarori da dukiya wacce ta kai biliyan 240. Sai ce kasu kaddara ragowar. Yanzu biliyan 240 za a fitar mata da zakka, nawa ne zakkarta? Biliyan 6. To kaga yanzu biliyan 6 idan zaka bawa kowanne mutum ɗaya 500,000, mutum 12,000 za su samu. Ya kuke gani haka watso ta albarkawa? Za ta ƙara albarka ko? Yanzu zaka raba wa kowa 200,000, kowa in zaka ba shi 200,000, mutum 30,000 za su samu. Da za a kata masallacin nan sai laccen nan ta tashi yanzu. Ko ba ku yadda ba? Abu na gaba shine koya wa 'yan kasuwa hukunce-hukuncen addini. Idan 'yan kasuwa suka san hukunce-hukuncen addini za a samu sauki. Imamu Abu Hanifa yadi yake siyarwa. Wata rana Imamu Abu Hanifa ya zo, akwai wani yadi wanda ya bari mara kyau a shagonsa, da ya zo sai ya ga bai gan shi ba. Sai ya kira yaron shi ya ce, ina wannan yadin mara kyau da ya bari? Ya zo bai gan shi ba. Sai ce, ya siyar da shi. Sai ce, amma ka nuna wa shi wanda ka siyarwa cewa yana da aibi? Sai ce, bai nuna masa ba. Ya ce, to ɗau kuɗin daga kai sadaka. Akwai Muhammad bin al-Munkadir, shi ma ɗan kasuwa ne, yana daga cikin marwaita a cikin Sahihul Bukhari. Wata rana ya zo sai tarar yaransa ya siyar da kayan dirhami 5 akan dirhami 10. Saboda haka hankalinsa ya tashi ya dinga neman kwastoma, nan gashi ba waya a lokacin, balle a ga wai shi a rasit. Saboda haka ya dinga neman shi har sai da ya same shi. Sai je ya ce masa, yaro na, ya siyar maka da kayan dirhami 5 akan dirhami 10. Ya ce, ni ne yadda da haka? Sai ce, in ka yadda mu ba mu yadda ba. Yanzu kana da zaɓi, ko a fasa cinikin, ko a dawo maka da dirhami 5 ɗinka, ko kuma ka ɗau kayan dirhami 10. Sai ce, to ya yadda a dawo mai da dirhami 5 ɗinka, sai aka dawo masa da shi. To kaga in 'yan kasuwa suka san yanayi za a samu sauƙi sosai. Ayyada farashin dala da kuma sanya ido a kan yadda take tafiya a kasuwa. Wannan yana daga cikin dalilan da suka jawo aka samu hawan farashin dala a wannan gwamnatin, ninkin ba ninkin yadda aka samu a waccan. Saboda waccan gwamnatin duk bayan wata 1, 2, 3, 4 tana yanke farashin dala. Za a ce an mayar da shi 360, 500, amma wannan sai aka ce 'yan kasuwa su je su yi hukunci. Wannan yana daga cikin sirri. So muna kira ga gwamnati da ta yi kokari wajen yanke farashin dala, musamman ko da kamar yadda gwamnatin baya take yi ne za a sami sauki. Akwai gyara matatun man fetur, wanda man fetur ɗin nan fitar da shi waje ake a taso, kuma idan an fita da shi kafin ya dawo, akwai 'yan sane a hanya da suke haɗuwa da shi. To kaga idan ana tashiwa a gida za a samu sauki. Abu na gaba daga cikin abubuwan da mutum zai samu sauki a gurguje shine kallon na ƙasa da kai. A shafi na 81, wato galibi daga cikin abin da yake sa mana kunci a rayuwa shine mutane suna kallon waɗanda suka fi shi sai ga talaka gaba ɗaya babu 10,000 account din shi amma sai yazo ya zauna yana tattauna albashin sanatoci da House of Rep salon ya dawo kansa hasada ko kuma ciwon zuciya ina fatan kun gane amma idan da mutum zai zauna ya dinga kallon na ƙasa da shi wallahi zai samu sauki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dinga kallon na ƙasa da ku saboda wannan shine zai sa ba za ku raina ni'imar Allah akan ku ba yanzu idan ka kalli irin waɗanda suke kasa kayan miya ko goyar a hanya wallahi wasu in ka tattara jarinsu duka ba zai yi na 5,000 ba lokacin da muka yi yajin aiki muka da ko ni mai kawo mana gugguru sai na ce mai ya kaji da muka yi yajin aiki a 2022 din nan sai ya ce kai malam na sha wahala ya ce wallahi malam sai da na cinye jari na duka ya ce yanzu ma wani ne ya ban jari na ce nawa ne duka jarin naka ya ce min 6,000 wallahi haka kuma yake rayuwa so kaga yanzu kana daukar 30,000 kana kuka sai ka tuna waɗanda suke daukar 5,000 ko 10,000 ko wani abu makamancin haka abu na gaba na kusa da na ƙarshe wanda zan rufe da shi shine tuna cewa shugabanci nauyi ne da Allah zai tambayi shugaba a kan shi galibin waɗanda suke bin shugabanninmu ƴan abiyari mu a shakiɗa ne har malamai daga cikin su yawancinsu ba suka gaya musu gaskiya ba abinda imamu abinda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa yace yadda na dauki kaina akan dukiyar nan ta mutane da nake kula da ita yace na dauki kaina ne a matsayin kamar wanda yake kula da dukiyar maraya idan ba ni da shi in dauka inna wadatu in mayar da shi waman kana ganiyan falyasabi waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana makusantansa suka ce me zai sa ba za ka ci wani abu ba dan ka ƙara ƙarfi sai ce abinda ba ku sani ba shine wannan dukiyar da nake amfani nake kula da ita ta talakawa ni ba misali na shine kamar misalin mutane ne za su tafiya saboda haka sai suka tattara kuɗin su gaba ɗaya sai suka ba ɗaya daga cikin suka ce ya rike duk sanda suke buƙatar wani abu sai su ansa ya ce wannan shine misali na game da dukiyar da nake jagoranta kuna ganin ya halatta dauki wani abu a cikin kuɗin da ba nawa ba Umar bin Abdul Aziz an ce ko hira kuka zo za ku yi da shi to idan ya ji hirar da za ku yi da shi ba hira ba ce wacce take da alaƙa da jama'a gaba ɗaya to yana da fitilar shi da yake kunnawa idan kuma ya ji hirar da ta shafi kowa da kowa ce to sai ya kunna fitilar gwamnati saboda haka shugabanninmu da yawa suna takama da cewa su excellencies ne ko kuma shi executive ne saboda haka sai ya ga ko nawa zai iya kashewa a cikin kudin talakawa wannan kuma yana da kyau mutum ya sani cewa tasarrufur ra'i ala ra'iya manutun bil maslaha duk shugaban da ya taba wani abu na kudin talakawa wanda inda ba duka zai inda bai taba duka ba in ya taba wani abu ya isa ko kuma aka sakawa wani kudi saboda ya hidimta wa jam'iyya ko ya hidimta a siyasa to wannan haramun ne kuma sai Allah ya tambayi shugaba akai abu na ƙarshe shine ya halatta shugaba ya ƙayyade farashin da za a dinga ciniki da shi idan aka samu tsawwalawa daga ƴan kasuwa shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littattafansu na siyasar shari'a da waɗanda suka yi rubutu kafin su irin su Muhammad bin Hassan al-Shaibani duk sun kawo cewa idan aka samu mugunta wajen tsawwala farashi to ya halatta a ƙayyade farashi wanda za a dinga yin saye da sayarwa da shi kamar yadda na faɗa duka wannan karatun da nayi na tsakuro shi ne a cikin littafi na da na rubuta mai suna hauhawar farashi a Najeriya dalilansa da kuma hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci wanda shi wannan littafin ya kunshi abubuwa guda 45 ne ko rabi ban samu na iya tsakura ba balle na karanta duka akwai abubuwa guda 20 waɗanda suka jawo hawa farashi da kuma abubuwa guda 25 waɗanda za a iya samun magani ko a samu sauki wasu sun shafi gwamnati wasu sun shafi ɗaiɗaiku amma dai akwai ƴan kaɗan daga cikin littafin a waje wanda yake so ya ƙarasa karantawa zai iya dubawa saboda lokacin da aka bani ya kawo ƙarshe na so a ce mun karance ko da rusul al-qalam din ne na duka amma lokacin da aka bani da wanda aka ƙara min duka gaba ɗaya sun cika saboda haka zan taka nan Allah ya bamu dacewa Allah ya kawo mana dauki a cikin wannan yanayi da muke ciki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu da gidan aljanna. Ina da tsokaci dangane da lokaci irin wannan da mutan kira zaka Qur'an malamin. Ni ina ga bai kamata aika ikamin su da lokaci ba. Domin mutane daya kuma ba wai a wannan lecture ba kawai a duk zanakin da muka sami dama domin fa'ida ta cika. Muna godiya kuma cikin baiwan da Allah ya yi mana muna iya leƙa littafin ya zube mana shi. Allah ka bamu ikon aiki da abin da yake ciki. Akwai Dr. Yahaya Amin wanda ya iso an soma alhamdulillah tunda zamu zauna aka ce mun yana kan hanya to muna masa barka da zuwa. Kuma ganiyun an ta'ami shine zai mana ta'aliki kaman yadda aka fadi zamu mika abin magana zuwa gare shi shine insha Allah ya idan ya gabatar mana da abin da ya ka zauna kawai ai zai zo nan okay saboda to saboda daukan abubuwa sannan ku da zuwa karatu na wannan da yanda
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah Allah ya saka ma malam da alkhairi. Kamar yadda bayani ya gabata kusan idan Allah ya ba mu iko muka duba wannan littafi wanda ke takaitaccen littafi ne kwarai bai kai shafi dari ba cikin minti 30 za a yi karantawa za mu samu haske da ƙarin bayani mai yawa akan irin muhimman abubuwa da ya tace su wanda masu amfani ne a gare mu da shugabanni da kuma mu ɗaiɗaikun mu talakawa. Akwai kuma abubuwa da yawa wanda suke ya shafi rayuwarmu wanda ya taɓo su wanda idan muka mai da hankali muka aiwatar da su a aikace haƙiƙa za mu samu sauƙin tafiyar da rayuwa a wannan lokaci mai wahala. Da yawa daga cikin matsaloli da malam ya gabatar abubuwa ne wanda suka fi ƙarfinmu a ɗaiɗaikunmu kai baka da abin da zaka iya a gaba da su amma kuma akwai abubuwan da yake yayi daidai da abin da zaka ɗauka mataki domin a samu maslaha. Malam ya ɗauko tarihin hauhawan farashi a wasu zamanoni da suka gabata wanda muka ga irin tsananin abin ma wani ya wuce lokacin da muke ciki. To haka nan kuma a yanzu magana da ake ciki wato waɗannan matsaloli ba wai ya shafe mu ne mu kaɗai a Najeriya ba. In ka je sauran ƙasashe in ka je Ghana in ka je Ethiopia, in ka je Ingila, za ka je SK, irin waɗannan matsaloli ana fuskantar su. Duk da cewa dalilan da ya shafi wannan ƙasa zai bambanta da irin dalilan da ya shafi wannan ƙasa. Kuma idan muka waiwaya baya, kamar ni shekaruna bai kai 60 ba, amma yana gab da kai, idan ka ɗauki shekara 50 baya, na kai wayan da zan iya ganin ma kaina irin abubuwan da suke faruwa a rayuwa, wanda ke da yawa daga cikin wanda ke sa'o'ina ne ko wanda suka girme ni sun ga abubuwa ire-iren waɗannan, musamman kamar zamanin mulkin shugaban ƙasa Shehu Shagari wajen irin 1982, an fuskanci matsaloli irin wannan. Bayan wannan akwai shekarun irin 1985 zuwa 1990, an fuskanci matsaloli irin wannan. Amma ne a shekarun baya akwai matakai waɗanda yake iyayenmu mun yi wayo mun ga yadda suke tafiyar da rayuwarsu, wanda ke wannan sai ya sa suka samu sauƙi na irin waɗannan matsaloli, wanda mu kuma yanzu akwai gyaran da muke buƙatar mu yi domin mu samu wannan sauƙi, domin hanyar da muke bi ya ɗan saɓa kuma ya ɗan sha bamban da yadda su suke tafiyar da rayuwarsu. Alal misali, a nan anguwan Albarkawa na zauna da sa'o'ina, na ce mutum da shekara 50 da ya wuce wane ne za mu iya nuna shi wanda bai da aikin yi, ko namiji ko mace, wallahi ba mu iya tunawa ba. Kuma a nan akwai sa'o'ina, in akwai wanda zai iya tunawa ya gaya mu, a nan anguwan kuma ma'aikatan gwamnati ba su da yawa, aikin gwamnatin baya, amma da namiji da mace da babba da yaro, wallahi kowa na da abin da yake samu kuɗi. Kuma a nan anguwan, inda wasu daga cikin iyayenmu da suka gabata za su farka yau su ga rayuwar da muke ciki, sai sun yi mamaki akan ko kila mun shiga aljanna ne tun kafin mu je lahira, saboda bambanci na wannan lokacin da wancan lokaci. Duk wani magidanci ko mai arziki a nan anguwa, idan shi ba zai wuce uku ba, in na yi ƙarya ga sa'o'ina a nan, daga rigan zuwa juma'a ne da zuwa sha'adi, sai rigan zuwa wajen aiki, sai rigan zaman gida. In ka ga wanda ya wuce haka bai wuce a kirga shi ba. Gidan da ke da plasta kuwa, plasta kawai ba fenti, wallahi ku suke a kirga ba. Mota kuwa, idan za mu tuna mota a nan anguwan, ba kuma yana taƙaitawa Albarkawa ba kawai, Albarkawa, Madaka, anguwan Liman, Kakaki, mota ma ba za a ƙirga ba. Talabijin ma yanzu ka bani kuɗi sai in gaya maka gida biyar ne zan gaya maka. A wai zan faɗa maka gida kaza ne da gida kaza da gida kaza, amma wallahi iyayenmu ba su wahala yanda muke wahala ba, kun san dalili? Mafi yawan abubuwan malam ya faɗe su akwai tawakkali, kuma ana kimanta rayuwa ne daidai yanda ya zo. Sannan muhimmi daga ciki shi da abinci, a lokaci irin wannan na tsadar rayuwa ba abin da aka fi kuka da shi, ba abin da aka fi wala da shi sai magana abinci. In ka ci ƙarfin abinci duk sauran mai sauƙi ne. Shi yasa masana tattalin arziki da suke ikirarin cewa talauci ya yi katutu a Najeriya ko kuma a lissafin bankin duniya ba inda yafi talauci irin Najeriya. Abinda suke nufi ba wai mun fi kowa talauci bane, a yawan matalautan ne sun fi yawa nan. Akwai inda suka fi matalauci, akwai wanda na gani a ido na a China yake faɗa mu, ya je a China, ya je wani gari ya dawo ya ga waɗanda suke iyali ne mutum biyar, amma su biyar din nan ba sa fita gida a lokaci ɗaya, sai dai mutum ɗaya fita in ya dawo sannan ɗaya fita, dalili saboda rigarsu ɗaya ne. A yanzu magana da ke akwai kuma dalili inda dama ba dawo kan shi, amma ba shi ne a gaban mu ba yanzu. Ma'ana ana lissafi idan ka wayi gari abinci ya fi ƙarfinka to kana cikin talauci. Shi ne misalin da malam ya bayar game da awo. Aida idan aka ce mutum yana awo ƙasƙanci, ya gama samun ƙasƙanci a rayuwa. Idan kuma ka gaya ma amininka ko masoyinka cewa yanzu fa awo kake yi, to ya ka gaya mishi iya abin da zai tausaya maka, saboda ka shiga mafi wahalar rayuwa. To ya aka yi iyayen a wancan lokacin samu sauƙi? A gidajen makaf mafi kashi 50 na cikin 100 ko rabin amincin da muke ciki muke ci a cikin gidan ake samar da shi. In ka ga an cika za guda 10, to da kyar aka ce guda 1 waje, guda 9 a cikin gidan aka kiwasu. In ka ga an yi amfani da kwai guda 10, da kyar aka ce guda 1, tara a cikin gida aka samu da su. Ana shuka zogala, ana shuka rama, ana shuka yakuwa, tabewa, komai da ka sani, sannan kuma ana yin ana noma abin da za a ci. Saboda haka mafi yawa akwai sauki. Mala ya ce an yi talokin gidaje. Gaskiya ne, ai ba ana nufin a koma ne yanda suke ai ba. Kowane zamani yana zuwa da hikimar shi na rayuwa. A zamanin da muke ciki akwai hikima na da masana, za ka ga a gidanka yanzu za ka iya shuka doya, za ka iya shuka dankali, za ka iya shuka tumatir, za ka iya shuka cucumber a cikin buhu. Kuma za ka iya zuwa gonan ka yi noma. Yanzu nan masallacin da muke sallah nan, ai da walin ake noma a nan wajen. Haka ne, wannan filin nan da ke gefen nan, bayan an yi noma, noman dankali ake yi, ana ce mishi kangon bibi. Yanzu wallahi za ka iya noma dankali ka sayar miliyan 2 a wannan wurin. Me kace? Wallahi ake yi. Dole mu canja yanayin rayuwarmu, mu riƙa yin kanmu tanajin maslaha. Abu ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske. Ni yanzu magana da ake yi, wallahi al'azim, la wallahi annaci na zo wurin nan da ban gyaɗa. Hada cewa ina da halin da kila zan ci tuwon shinkafa. Amma wannan ya fi lafiya kuma ya fi maslaha. Saboda haka wajibi ne, kuma duk wani yaro da ka sani iyayen shi, za ka ga cewa iyayenmu suna ɗora mu akan hanyar nema ne. Yaro bai shekara 10 ba amma ya san neman kuɗi. Da ni da sa'o'ina ba mu shekara 10 amma muna neman kuɗi. Na irin abubuwan da ya dace a nemi kuɗi da su a wancan lokacin, wajibi ne mai mukan mutanaji. Akwai wani aiki da zai ba da daɗewa ba, wanda a tsarin aikin nan mun samun ma matasa da kayayyakin sana'a wanda za su ɗauke kansu. Bai wuce sati ɗaya ba na ziyarci ɗaya daga cikinsu, na je na same su, suka ba ni kyautan ƙwai kira 2. Suna yin ƙwai, suna kiwon kaji, suna yin ƙwai. Abinda suka gaya mu suke samu a wata naira 800,000. zuwa 900 su biyar ne riba bayan sun gama kashe kudaden su kaf abin da suke samu riba sai na ce musu ashe wannan lokacin da ake ciki ba kwa ji suka ce muna ji mana tunda inda kowa ke sayan masara da tsada haka muke sayan masara da tsada amma akwai shaka so ba nace na ga musu shaka zo ba inda bature ne amma ai ba hauke shaka zo ba yake cewa to mutanadan mu kanmu shaka zo ba na rayuwa da hukuma kuma akwai hanyoyi da yawa wanda ke zamu iya wannan kokari sannan kuma abu na biyu duk abin da Allah ya mallaka maka ka sarrafa shi ta hanyar da zai maka amfani da yawa bata shi ya kosa ya mallaki miliyan guda ya je sai mota akwai wanda suke zuwa neman shawara waje na yana aiki ya karɓa riyar yake zai je sai mota na ce karka sai mota ka sai fili lokacin sai mota bai ba amma ya siya saboda mene saboda shi matashi ne to sai motan nan fa ya kara maka wahala ne in ma ta shi ɗaya ta zama biyu saboda haka ba zai ga auki abin da ke mallaka ba amma kullun ka sai abin da zai kawo maka ƙarin kuɗin shiga ya fi ka sai abin da zai ɗora maka nauyin gashewa akwai wani mai arziki a garin nan ya rasu ba za a bace sunan shi ba idan aka mishi fili ya saya nawa filin nan naira miliyan ɗaya misali idan ya tsaya auna sai ya ga mene zai saya ya siyar da miliyan ɗaya sai fasitin filin sai ya sai abin da ya siyar ɗin nan ya ta da riba sannan ya koma ta da filin saboda haka kafin ka sai motar hawa kai tunanin motar haya kafin ka sai shadda na 50,000 kai tunanin juya 50,000 ka samu 500,000 waɗannan na daga cikin tako da ya kamata mu canja domin mu samu sauƙi a rayuwa musamman a irin wannan lokaci da muke fahimta wannan wahala da ake ciki ya shafi kowa amma duk wanda yake da sana'a duk wanda yake da hanyar tarosisi za ka samu ya fi sauƙi a kan mutumin da ya dogara ne sai dai a bashi ko kuma ya dogara ne da abu ɗaya ko kuma ya dogara ne da albashi kawai kuma ga masu sana'a za ka iya ka iske muna yin sana'o'i sana'a ya bunƙasa yau ɗin nan alhamdulillah in kana sai da kaya ne wato an zo wuri ana ciniki arziki ya fara zuwa to lokacin nan sai ka ga mutum in da yana fitowa wajen sana'a shi karfe 8 ne sai ya daina sai kuma karfe 10 ba don kuma ba saboda abin da ake so ya samu shi ma wannan babban kuskure ne yana kuma komar da mu baya a cigaban da muke yi sannan maganar zakka da mara ya ambata zakka hanya ce ta warware matsaloli irin wannan amma babu hukuma da za ta tabbata wannan amma ya kamata a ce mu a cikin al'umma ya zama muna da hanya na tabbatar da samar da zakka da raba shi a rana guda a Zaria kawai sai a sai da filaye miliyan 100 miliyan 200 miliyan 500 wanda ke malamai sun mana bayani in ka sai da kadara ma akwai zakka jihar Kaduna ta fi kowa noma masara idan aka so ana noma masara ton 30,000 a Najeriya ɗaya bisa uku a Kaduna state ake yi idan ka ɗauki wannan wajen ton 100,000 kenan inda za ka lissafa ka ƙaddara cewa aƙalla rabin manoman nan masu fitar da zakka ne idan ka yi lissafi zakkan da za a fitar yana da yawan gaske amma ana fitarwa ba a fitarwa babu wanda ya sani amma in ya kasance in ba a samu a hukumance ba a ƙungiyance a samu yanayi da za a dinga haɗa wannan dukiyar domin a rika bayar da shi domin biyan bukatu na irin wannan lokaci hanya ne wanda yake in Allah ya sada za a samu sauƙin rayuwa. Saboda haka mu a daidaiku mu mu yi kokari mu yi adjusting yadda muke tafi da rayuwa, mu zama masu nema, mu zama masu tattali ba masu matsarwa ba. An gaya mun cewan lokaci ya yi dama ninawa in yi ta'aliki ne kuma in jawo hankalinmu musamman matasa, wato mu gyara yadda muke tafiyar da rayuwarmu abinda shafi taro titi. Kullum mu yi kokari kafin duk abinda Allah ya sa ka samu ka yi kokari ka ga yaya za a yi ka juya shi don ka samu riba a kai. Wannan ita ce za ta taimaka. Kuma sannan kullum mu yi kokari hanyoyin da za a samu za ka samu ka tare da mutunta abinci, ka yi kokari ka riƙe waɗannan hanyoyi. Sauran manyan al'amura abubuwa ne wanda ke nauyin shi yana kan hukuma ne, domin bari aka yi abubuwa suka lalace, wasu abubuwan sun lalace kwanan nan, wasu abubuwan ma sun fi shekara 50 da lalacewa. Saboda abubuwa ne wanda in kaman gida ne aka bar shi, mu ɗauka cewa misali mai arziki ya gina gidan shi ya rasu ya bar magada, gidan nan komai akwai shi, akwai kujeru, akwai kayan alatu. Amma sai su magadan suka kasance ba sa gyara gidan nan. Idan kofa ya balle ba a gyarawa, idan yana zuba ba a gyarawa, har ta kai mu wasu daga ciki yan gidan sai su rika balle wani abu suna zuwa suna sayarwa. Wani ya kwance kofa ya je sayar, wani ya dauke kafin ya je sayar. Za a waye gari gida zama kango. Wannan shine abin da ya samu tattalin arzikinmu na Najeriya. Haka aka dinga sassake shi har aka waye gari yanzu ya riga ya lalace gaba ɗaya. Wanda ke dole kuma sai an yi da gaske, kuma sai shugabanni sun mai da hankali sun saka kishi sannan za a samu gyaran da ake ciki. Amma mu a ɗaiɗaikunmu ba zama za mu yi mu kasance wato mun kasa yin mu kanmu wani abu ba. Shi ya sa ya zama da kowanne daga cikinmu ya rika ɗaukan mataki na gyara, mu rika ɗaukan matakin yin maslaha, samun da maslaha tsakaninmu da mahaliccinmu, sannan mu rika ɗaukan mataki na maslaha tsakaninmu da rayuwarmu. Kamar yadda malam ya bayyana mana cewa mu ɗauka cewa akwai abin da ke farali ne ka yi shi, abin da ke ba farali ne ba ka yi shi a gefe guda. In lokacin da Allah ya kawo yanayi za ka iya ka gabatar da shi. Yanzu za ka waye gari a musamman a wannan garin namu, za ka same mu muna ɓatar da lokacinmu mai yawan gaske a majalisu daban-daban. Za mu tsaya kawai muna ta hira ne, hirar da yawa, wani hirar na alheri amma mai yawa daga ciki ba na alheri ba ne. Idan ka zauna a majalisarmu na hira za ka je ka iske duk matsalolin Najeriya. Mun san su, mun san dalilansu, mun san maganinsu, mun san matakin da za a ɗauka duka a warkar da matsalolin nan. Amma fa a baki ba a aikace ba. To me yasa za mu kasance da yawanmu da ƙarfinmu da komi mu ajiye lokacinmu a kan hirarraki mare amfani, maimakon mu yi amfani da lokacinmu wajen sana'a da neman abin da za mu yi. Sannan bayan haka nan kuma wannan abu na zamani na social media wanda ya shiga ko'ina, ya shiga gidan kowa, ya kasance kuma takobi mai kaifi biyu, mai yanka alheri mai yanka shari. Da yawa za ka zo ka iske group ɗinmu na WhatsApp na angoma, muna da group ina ciki. Kullum za ka ga a kawo labarin gasanin dai daban-daban dai wanda ba zai maka amfani ba. TikTok ɗin nan gaba ɗaya 'yan Najeriya musamman 'yan arewa mun mai da shi wani platform, mafi yawa mata mai ta abubuwa wanda ba su da amfani.
alhali TikTok din nan wanda ke kawo TikTok din nan mutumin Singapore ne kuma mutanen China sun fi kowa amfani da TikTok din nan amma ba abinda zaka gani a TikTok din su su da ba su ne fa amma kullun zaka ganin dabaru ne na sana'a na neman kuɗi na kere-kere na sarrafa al'amura mafi yawa hanya ne na karantarwa na tafiyar da rayuwa amma mu kuma muna amfani da shi ne mafi yawa hanya na watsa da rayuwa da jefa kai a cikin rigima alhali kuma TikTok din nan an dora shi ne akan wani jadawali da ake ce mai algorithm daliban computer sun san abin da ake nufi wato ma'anar tsarin da ke akwai shine idan yanzu ka bude TikTok ko wani social media ka ba da lokacin ka wajen sauraron karatu to gobe in ka bude da karatun da ka kake duwa da wannan ma ba su yanzu zai tattaro zuwa maka su zai dinga ninka maka su ne in kuma ka bude ne kana kallon kwallo na Najeriya yau ka kalle su to gobe in ka bude zai dauko maka kwallo ne na sauran wurare ya tara maka wato ma'ana yana nazari ne computer da kake tana nazari ne daga ina ne kake da interest to ita za ta dinga turo maka to gaba ɗaya inda TikTok ne a wajen mu abun da ake zuwa mana kenan hanyoyin kashe kuɗi hanyoyin bata lokaci da sauran makamantan su amma su kuma kana duba TikTok din su zai dinga sako maka ne abubuwa na kasuwanci abubuwa na sana'a abubuwa na kere-kere da sauran makamantan su to waɗannan abubuwa ya kamata mu karkata amfani da social media din mu wajen neman ilimi na kasuwanci ilimi na sana'a ilimi na inganta rayuwa da sauran makamantan su a takaice kenan ina fatan abinda muka amfana da shi Allah ya ba mu ikon mu yi aiki da shi kuma Allah ya sa mu karfin zuciyar mu mu gyara abubuwan da ya zama wajibi mu gyara su mu daina koyi da wanda suka rufa suka ta da kai da dukiya sun iya watsar da shi sun iya ballagazar da shi inda suke so mu maida hankali wajen tattalin mu abin Allah ya ba mu domin kuɗi da ka gan shi kamar yaro ne yanzu na za a haifi yaro gobe ka gan shi yana kwallo jibi ka je ya aure za ka je haifi ƴaƴa da yawa to haka dukiya ce idan kana da naira 10,000 idan kai tattalinta kafin shekara ta ta zama miliyan ko miliyoyi in kuma kana da miliyoyi in ka watsar da shi kafin lokaci ka gani sai ka ga ya riga ya lalace السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تعالى يسعدك ويعني رأيك أنا أسكين كان أبو وإكامة دار كجاية منا كما إنكو كدو بلك شنغبات يتا هزوة تأليك انتا na daga ciki fadakar da matasa su tashi su nemi sana'a ka tambayi kanka menene aikinka me ye sana'arka domin kauce ma yanayin da ake cikin kamar yadda aka yi mana bayani yanzu haka akwai matasa da yawa sun isa a ce ƴaƴansu na primary 5 ko ma secondary amma in sun tashi nan za su je su ce ba mai na tuwo na ko ba haka bane wannan babban kuskure ne a lokacin da za ka kama mai gida tallafi kuma wai yanzu ka naɗa hannu ne za ka ci ƙoƙarin mai gida wannan ba abin kunya ba ne akwai wasu ma yanzu haka wani na jami'a yana jiran a yi masa registration haka ne ko ba haka bane a haka za mu tafi muna fatan za mu canza magabata na cewa sallu wa sumu wasna'u a wuzra'u inna salata wahdaha la tanfa'u almuslimu alhaqqu yusalli fardahu wa yahmilu alfa'sa wa yasqi dha'ahu yajma'u bayna ash-shughl wal ibada liyaghfil Allahu lahu sa'ada muna fatan matasan mu za a canza malam yayi mana bayani kuma yazo mana da rumbun ilimi
wanda ya kamata a ce mun mallaki mafi yawa ko da bamu iya mallaka duka ba. Ga dai littafin da aka gabatar mana, ga jagoran mai wa'azi, ga arba'una hadis fassara a fassare, ga wadatar zuci da hanyoyin samunta, ko kaji ko? Sannan ga manyan matsalolin aure guda 30 a ƙasar Hausa da hanyoyin kuma magance su. Ka koga kullum aure mutuwa yake. Ga tarihin Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ba wai makarantu yanzu ba a karanta tarihi, Allah ya sauke maka san kanka ba kenan. Ga Muktasar al-Ahdari fassara ne na wannan littafi da usulubi wanda ya dace insha Allah. Ga rayuwar Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi.
Hajj.
Ha? Rayuwar Annabi tsira. Oh. Hajji.
Hajji.
Oh, a hajji. Wato hajjin manzon Allah kenan. Sallallahu alaihi wasallam. Ga fatawoyi na rabon gado. Ka san matsalar nan babba ce. Ka leƙata. Ga zunubai da tasirin su a cikin al'umma. Allah ya raba mu da fitina. Duk abin da ya kawo mana fitina kenan. Sannan ga haramtattun cinikayya a musulunci guda 60. Kaga maganan da ya yi ɗazu ko? Ga muhimman fatawoyi a kan tsarki, sallah da kuma azumi guda 160 cashi. Sannan ga muhimman fatawoyi a kan aure, saki, idda, cinikayya da kuma mu'amala guda 280. Gaba dai gaba dai. Sannan ga sufofin jagora na gari a musulunci guda 30. Ga fatawoyin aqida, zakka da kuma hajji guda 120. Ga ka'idojin mu'amala da mutane guda 35. A ƙarshe ga matani na Ishmawi fassara na littafi don ka san yadda za ka tsara ibadar ka tsakaninka da mahaliccinka. Wajen guda 20 fa na je an karanta. Malam Allah ya saka. Mai so ya je ya ɗauka a waje.
Akwai
mai tambaya? Akwai mai tambaya? To bismillah.
Ni tambayar da zan maka, noman nasu ne ko kuma kai sun ba karance ne ka yi noma, wani abu za ka ba su a cikin abin da ka noma? Mana noman ka ne su sun baka bashi ne don baka da halin da kila za ka yi noma. To kaga idan haka ne, wannan ya nuna noman ka ne kuma ya kamata ka fitar mai da zakka. Kuma shi bashi a wajen jumhur baya tasiri a zakkar noma. Allah ne mafi sani. Ma'ana yanzu kamar misali, yanzu kudin abin nan saboda tashin dala, yanzu kudin zakka kudi ya kai nisabin zakka kudi ya kai 7,000,000. To sai ya zamanto kana da 8,000,000, amma kuma ana bin ka bashin 3,000,000. To ba haka fitar da zakka ba. Amma shi noma ba haka ba ne, ko ana bin ka bashi sai ka fitar.
akwai yanda suke amfani da take je sai ta ta
bashi haka
eh
ba zai cire ba ba zai cire ne
irin noman da ake yi kuma da kuka yi noma sai tashi sai shi sai ya gaba biyan bashi san da zai a dama abin
in dai noma ne bashi bashi da tasiri a wajen zakka wannan shine kaulul jumhur ina fatan mun gane bashi yana da tasiri a zakkar kudi amma bashi da tasiri a zakkar noma ina ganin mun gane Allah ya ba mu da cewa to me ta wa ko ni me tambaya
akwai dai
akwai wata anan
bawan Allah da yake roƙon malami ya masa addu'a ga mahaifinsa da ya rasu jiya
to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi masa rahama Allah kuma ya kyautata ƙarshen mu gaba daya lalle tabbas yanzu mutuwa ta yi yawa kuma daga cikin abin da ya bani tsoro shine lokacin da nake rubuta wannan littafi na zunubai da tasirinsa a cikin al'umma akwai wani hadisi da na ci karo da shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da albasha ta yawaita a cikin mutane to mutuwa za ta yawai a cikin al'ummata to mutuwa ma za ta yawaita su kaga wannan shine irin yanayin da muke ciki cikin sauki za ka ga albasha kuma wannan yana daga cikin dalilan da suka sa mutuwa yanzu ta yawaita kullun idan ka shiga Facebook yau ka ga wani ya mutu wancan ya mutu wancan ba shi da lafiya mutuwan ma dai yanzu ba ta da wahala akwai wanda ana waya da shi ma wallahi ya mutu ana waya da shi kafin ya kammala waya ya mutu so gaskiyar lamari waɗannan larurori da muke ciki akwai buƙatar mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sosai Allah madaukakin sarki a suratul a'raf yana cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun Allah ya ce inda a ce mutanen alkaryatu za su imani da Allah su yi biyayya gare shi to lafatana alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatu a sama da ƙasa amma da suka ƙaryata sai muka kama su inda ba sa zato so gaskiyar lamari akwai buƙatar kowa a cikin mu nan kowa ya san abin da yake aikata tsakaninsa da Allah Ibnu Kathir a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya ya kawo cewa akwai lokacin da aka samu wata kwalara a shekara ta 478 bayan hijira shi jagora a lokacin kawai sakawa ya aka kakkarya kayan kida ya duk wani abu na masha kawai kwata-kwata sai kwalara aka daina ganinta kuma akwai wani bayani wanda malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Shaqiqi yayi wanda yana nan a raye ni gaskiya yana daga cikin bayanan da suke bani tsoro sosai har na kawo shi ma a cikin littafin manazir zunubai da tasirinsa a cikin al'umma yake cewa a lokacin yana saurayi sai ya zamanto cewa wani ciwon ciki yana damunsa akai magani bai warke ba har sai da mahaifinsa shi likitan da yake duba shi gaya wa mahaifinsa yace masa gaskiya Muhammad ba zai warke ba mahaifin kuma ya yanke kauna daga cewa zai warke daga ciwon ciki kuna sauraron kissa ko Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Shaqiqi yace sai ya zauna yayin tunani ya tsaya yayin tunani ko akwai wani umarnin Allah da baya bi yace bai tuno ba ya tsaya ya ƙara yin tunani ko akwai wani abu wanda Allah subhanahu wataala ko akwai wani abu da Allah subhanahu wataala ya hana wanda ba ya bai hane daga shi ba shi ma bai tuno ba yace ƙarshe sai ya tuno cewa mahaifinsa ya dora masa kula da wasu raƙuma saboda haka sai ya ce bari ya je ya gani ko a can virus din ya fito wallahi mala aliyu da ya je sai ya ga wanda ya wakilta ya dinga kula da raƙuman nan ko na raƙumi ɗaya da ba a bashi abinci yadda ya kamata yace wallahi tun da yayi wa mutumin nan fada aka koma ana ba wa raƙuman nan magani yadda abinci yadda ya kamata ya nemi ciwon cikin nan ya rasa bai ƙara gani ba alamar ya nemi ciwon cikin nan ya rasa bai ƙara jin wannan ciwon cikin ba to kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa lallai wasu daga cikin larurorin da muke ciki abin da yake kawo su shine zunubanmu kuma akwai zunuban da ba sa akwai rashin lafiyar da ba asibiti take bukata aje ba wallahi malam istighfari take bukata saboda gaskiyar lamari ni abin da nake cewa shine idan ka kalli mafiya yawancin mu za ka ga azzalimai dai dai ne wanda zai samu damar zalunci a cikin mu bai ba ina fatan kun gane yan kasuwan mu sau kayan jabu zaka ga abin da ake siyarwa made in France in ka samu na Saudiya ya bambanta da wanda ya zo Najeriya wani mutum ya zo ya ce ya zo wajen wani daga cikin gwamnonin Northwest din ne ya ce a taimaka masa da kuɗi matarsa ta haihu saboda haka gwamna ya dauki 200,000 ya bashi ya sai gwamna ya ce masa kai afwan ya samu ladan sai ya dauki 200,000 sai ya ba ladan yace gashi nan idan mutumin nan ya zo a bashi 200,000 saboda haka da ya zo ladan sai ya dauki 18,000 ya bashi saboda haka mutumin nan ya je wajen gwamna yana ta karkarwa yana godiya sai ya tambayi mutumin yace masa nawa aka baka sai yace an bani 18,000 sai yace to kaje ka ce na ce kara maka sai ladan ya dauko 182,000 sai ya kara masa saboda kaga yanzu gwamna in ya tashi yin magana sai ya ce kuna zagin mu muna cire 10% shi kuma ladan 91% ma yace ina fatan kun gane so gaskiyar lamari ni ina bada shawara ina kara karfafa kowa ya je ya duba tsakaninsa da Allah kuma kowa ya je ya nazarin kansa lallai zunubai su ne tasirin mu sosai ina ga in babu tambaya Allah ya saka kowa da alkhairi Allah kuma ya bamu dacewa wadanda suka nemi littafin hawa farashi ba samu ba an kawo yanzu daga baya za su iya samu a waje assalamu alaikum wa rahmatullah
muna kara godiya da du'a'i ga dakta muna fatan Allah ta'ala ya kara haske kuma Allah ya anshi aiki ya sanya a kyawawan mizani ni ma zan naɗa nawa in miƙa ga wajen mai gabatarwa na asali ya san abin da zai sallame mu da shi dattan zuwa bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin mun gode ma Allah ta'ala da ya kawo mana karshen wannan lecture da aka yi yan uwa ayi hakuri saboda kasancewa akwai manyan malamu a wajen ko da dai a haguna dai a dama na mu bada minti bibbiyu dan fa'idan ya dan ammame ko kuma yoga ko mi salatin annabi mu tashi to bari mu fara da dama na ta nan koko daman malam to malam ya ci duk daman ɗaya ne bari mu fara da Jamil Abdul Kadir ya gabatar mana kafin tsallaka can fadda minti biyu duk da mala ya ce lokaci ai haƙuri ne mu dan sa din
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kani da Allah an riga an yi karatu kuma karatu ya kai dan haka ni ina ganin ba ni da wani abin da zan kara sai dai in yi ma Dr. Jamilu Zarewa addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi gaskiya ya fito mana da matsalolin mu kuma ya ba mu wasfa na maganin mu Allah ka taimake mu mu gyara Allah ka yaye mana dukkan damuwar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alkhairi Dr. Muhammad Jamil Abdul Kadir dole mu kowannen mu ya koma ga Allah ta'ala mai yawaita istighfari a cikin wannan fitintun da muke da shi Allah zai yaye mana kada ya kasance dan saboda muna cikin tsanani an ci abu ya tashi ya haifar da mu goyi bayan zanga-zangan da ake so a yi. Haramun ne fitinan da zai faru sai yafi na wannan. Mu yi hakuri mu addu'a mu kowa mu Allah. Wama kana Allah yu'azzibuhum wa anta fihim wama kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfiruna. Ita istighfari idan kullu Suriya, Libya, Yemen wama sudan alaikum bi garib. Daga burodi ya tashi guda uku jini daya ya koma guda biyu jini daya shine zanga zanga fa sai ta ciyo gaba daren shi da komi sai da ya koma kwaya daya kuma jini 200-300 ya hawo so 200-300 to sai zama wannan yafi sauki akan fitinan yakin da aka shiga kafin ai zanga zanga ne ake da control in an faro kuma ba control kowani mai hadafi zai shigo wannan banna wannan shikenan kasa ya danmare yanzu ka tsira da ranka shine duk wanda muke ci aka mu gode mu Allah mu ta addu'a Allah ziyayi mana wannan kunci da muke ciki najar da ake tadi ko anan da ake zauna lafiya idan ana sai da abun naira 10 ne su naira 30 ne amma ba su zanga zanga ba sun hakura so aka mu kowa mu Allah ta'ala bari mu miƙa Professor Ahmad Jafar Allah saka akhi a karamta Allah.
Na fada ba za su.
A'udhu billahi, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم علمنا صواب وجنبنا الأخطاء برحمتك أرحم الراحمين أما بعد يقوى مهلة ونم وعزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة أبين دكتور جميل أبن قرر يفدا ياك ما تحكيني ما شين فدا دومين كو نرغة چكين مباد محاضرة دكو متعليكي أكا محاضرة سنيما موضوع عادلتي duk wanda muka zo muka halarci wannan zama ba wai ba yanke yadda muka kawo a ƙarshen wannan muhadara ba haka muka zo mata ba mun amfana da yawa mun ji abubuwa da yawa kuma an dora mu akan abin da ya kamata mu koma saita rayuwar mu akan mu dora rayuwar mu akai wanda yake muna fatar in Allah tabaaraka ta'ala ya mana wato muwafaka ya kasance an samu canji dan abin da zan ƙara kawai ita ce munasabar gabatar da wannan muhadara Dr. Sani Hassan yakan zo masallacin nan akai akai duk wani abu a sabo idan ya taso ya zo ya jawo hankalin mu ya ankarar da mu shi ya zo ya jawo hankali akan irin tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma tsadar rayuwa wanda mutane sun shiga cikin wani hali wanda ba su saba da shi ba kuma bai kamata muna kallon abin nan yana da hauhawa yana da faskara yana neman ya wuce iyaka ba wani mataki da aka dauka ba a wancan lokacin abinda aka yi ittifaki akai ya kamata a samu shugabanni duk wani wanda za a same shi a je a same shi a nuna masa cewa tura fa ta kai bango ya kamata a ce an dauki wani mataki sun ba da gudunmuwa domin a samu fita cikin wannan matsala amma daga ƙarshe sai aka ga cewa kafin a je a samu shugabanni to mu ma yemu a cikin al'umma akwai wani abu mu ma wanda yake ya kamata mu a ankarar da mu a jawo hankalin mu ana tunanin wane ne za a dauko ya zo yi wannan muhadara sai Allah ya jefa zabin akan Dr. Jamilu Yusuf ban sani ba da ina ce zarewa amma kuma yanzu na ji an ce zariya to ka ji to ai wani lokaci mun hada da shi a wani riya ka rika zolayen mutanen zaire ka san iyayen gidan su ne to kuma alhamdulillah sai kasance an mika wato an mika abin ga ahalin sa kuma ko da yazo duk cikan mu da muke zauna anan da sauraron da suke zauna a can ba wani wanda da yaga cewa an bayo abin a hannun Basir bihi ba to kuma Allah ya saka mishi harshen sa ya isar mana da sakon mun kuma ji cewa ai majoritin matsalar majoritin hanyar warware abin yana tare da mu to idan muka je muka dora rayuwar mu akan tsarin yanda ya bamu shawarwari da kuma yanda ya fada mana yadda shari'a hakanin ta umurce mu da mu yi muna fatan Allah tabaraka taala ya sa a samu sauki na san a lokacin wato gayyata an nemi masallatai da na juma'a da na khamsu sallawati muhimmai su aiko da wakilai wadanda zai ke a ƙarshen zaman nan ana tunanin kila a samu wakilci wadanda za a je ga shugabanni masu sarauta ne masu mulkin hukuma ne yan kasuwa din ne yan siyasa din ne a je musu da neman kowanne su yayi abin da Allah ya dora wajibi akan shi domin fita cikin wannan hali to amma a yanzu ina ganin wannan wakilci bai taso ba tukuna sai mu mun koma mu soma aikin akan mu tukuna kafin mu koma zuwa ga shugabanni wato a cikin jawabin da ce Dr. Jamil ya gabatar mana zan muku tsokaci akan abu guda biyu wato karancin dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala zan iya tuna lokacin ina zaune a Kaduna albashina kwata-kwata a lokacin na naira 4000 albashin na in na karbe shi kafin daga baya koma 11,000 albashin na in na karbe shi kafin mako ɗaya na kashe shi gaba ɗaya amma kuma har watan ya ƙare in karbi albashi na gaba bancin bashin kowa kuma duk abubuwan da nake yi na harkokin rayuwa ta ba abin da yake tsayawa misali akwai lokacin da zan baro gida ƙarshen weekend yayi zan dawo Zaria na samu abin da na bar ma mutanen gidan abin da za su ce fa ne asabar da Lahadi har in koma amma ba ni da kuɗin motar da zan zo Zaria ina da shago a unguwar sarki na zazzauna a unguwar sarki ne sallan azhar ne la'asar ne magariba ba kwabo da yazo hannuna wanda zai ba ni kuɗin motar da zan zo Zaria ba wai abin da zan hidima a nan Zaria in bar musu abin da za su ce fa ne na tsawon kwanakin makon in bar musu sannan in koma ba in ci gaba da abin nan ba ni da kuɗin motar zuwa Zaria har akai sallan isha'i ban cire nan zan zo Zaria ba ina zaune bayan sallan isha'i na saka ya shagon computer na wani anguwan sarki ina zaune sai ga wani bawan Allah abokin karatu na ne yana zaune a Lagos ya zo ya yanki ticket zai koma Lagos amando sai ga za su tashi karfe 9 shi kuma yanzu karfe 8 bata yi ba sai aka tunkudo min shi ya zo ya same ni a shago na anguwan sarki na saka kofan sama na kasa ya kwankwasa na bude mishi zo muka zauna ya kyalle da ce ina da sabbin littafai na ce eh na dauko mishi wani littafi da na buga sunan shi Women in Islam ya sayi waɗannan littafai take ba ni kuɗin na samu kuɗin motar da zan zo Zaria in sai abin da zan yi hidimar zan yi kuma koma Kaduna to kun ga mutum kada ya dora ma kanshi ai shi shine yake ba kanshi ya duk cewa Allah ne tabaraka wataala yake ba shi ga Malam Muhammad Aliyu Dr. Muhammad Aliyu inda za ku ɗauki turban yadda ya ɗauki rayuwarsa za ku zauna lafiya a rayuwa ba Allah ya ɗaukaka shi ya ba shi karatu ya ba shi limanci ya ba shi wannan ya ba shi wannan amma zai je ya tuka mashin ɗin shi ya je ta a gefe a gonakin shi da ke nan wajen jama'a ta ƙofar kona za ka je ka same shi ɗan ƙwadugon da yake ɗan kan aiki ba su tsere mashi akuya ba ma lalaci ba ne ba rago ba ne kuma magana ta wato tsokaci na biyu game da abin da shi da Jamilu ya kawo mana shine karancin taimakon junanmu karancin taimako daga junanmu ya kamata a ce masu halinmu su rika taimaka ma junanmu ina ce masu halinmu ba lalai na ce hanshakan masu kuɗi ba a juma'an nan da ta wuce a masallacin juma'an da nake jagoranta hudubar da nayi maudu'in ta shine hajaran majaran a yau ina mafita a cikin hudubin da nayi na jawo hankalin masallata akan cewa ya kamata mutum ya duba wani farin ciki ne ya shigar ma mutanen wani gida domin hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani mutumin da zai shigar da farin ciki ga mutanen wani gida ya shiga cikin bukatunsu ya warware musu face Allah bai yarda da wani ba wani abin da Allah zai bashi na sakamako wanda Allah zai yarda da shi ya farin ciki da shi kasa da aljanna ba ina dawowa ranar tasabar hanya zan dawo Kaduna ina mota sai ga ɗaya daga cikin masu sarauta hakimi ya kira ni na faɗa min cewa hudu ba ta tijiya ta sa wani ya kira su yanzu ga suna mitin mutumin nan ya ware kuɗi mutum 500 kowa zai ba shi 10,000 domin ya sauka musu abin nan to kaga idan aka samu irin waɗanda suke in aka taba zuciyarsu aka yi musu aka jawo hankalinsu aka yi musu azi zai taba zuciyarsu su ba da gudunmuwa na halin da ake ciki a samu a fita to kaga in Allah ya da muna sa ran cewa za mu samu tausayi a tsakaninmu tausayin juna a tsakaninmu Allah ya sa mu dace Dr. Ha Aminu kai hakuri dan na san lokacin da na kira ka nake ce maka muna fatan ka zo kai mana taliki wata dariya kai mun kana ganin kamar an saka ka fagen da ba naka bane ai wato hauhawan farashi kamar yadda shi Dr. Jamilu ya fada ai ba mawdu'i ne na masu malamai masu wa'azi ba rayuwa ce kai kuma din nan gogaggen ma'aikacin gwamnati babban dan siyasa kuma kai kuma kwararre a bangaren abin da ya shafi noma wanda yake harkan noma din nan ita ce ɗaya daga cikin abubuwan da suke taba rayuwar dan adam kai tsaye domin ko likita bai kai muhimmancin ma'aikacin manomi ba masanin ilimin noma ba akwai Aminu na wanda lokacin da yake ya gama karatu yana so ya je jami'a ya nemi a bashi likita da ba bashi likita ba sai aka bashi agric yanzu yana tunanin shi wannan bai mishi ba mahaifin shi wanda ke bai karatun boko ba sai ya ce mishi ai likita zai yi aiki ne aikin shi zai taso ne ga rayuwar dan adam a shekara dan takaitaccen lokaci ne amma kai ba dan adam ne zai rayu bai ci ba bai sha ba kuma dole in zai ci sha sai ya yi aiki da sai ya amfana da ilimin ka to Alhaji Aminu waɗannan abubuwa da ka farfada mana na dabarbaru da shawarwari hakika dole sun haska mana kuma muna fatan irin waɗannan abubuwa sun taso da kai da irin ka in an neme ku kar ku ɗauka cewa malamai masu wa'azi su kaɗai ne za su yi abin nan balle kuma kai dama cin tun tasowanka Allah ya ka mai ruhi ne na addini mai kuma gwagwarmaya ne kuma har yanzu baka fita cikin wannan hali ba kana ciki Allah ya saka maka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
muna godiya Allah ya saka alkhairi prof da wannan taliki nisa dan gaske Allah ta'ala ya samu amfana da abinda muka saurara kada mu bar abin ya tsaya iyakan nan ne yan uwa da suka zo wakile na kowane masallaci dama sabbai sun kasance idan sun zo majalisi kowa diba sai je anguwan sai je ya saki shine Bukhari ya buɗe babu yace babu ibatir rajul hali zawjiha babin da ainihin uba zai ma ya nasiha akan halin da mijinta yake ciki ya kawo hadisin Ghassan sayyidina Umar yace da shi da dan uwan shi na Madina wannan sai tafi kasuwa yau wannan sai tsaya majalisi idan wannan ya je dawo sai ya karin da wannan abin da bai ji ba har wata rana sayyidina Umar ba ran tafiyar shi bane wannan sahabin ya zo ya bubbuga mai kofa yace a ja'al Ghassan wanda muke sare za zo sai ya ke mu Ghassana sun zo ne yace a al'amari ne mai girma maki sallama ya saki duka mata yayin shi dogon hadisi ne dai mahallin shahid abinda aka diba sai a je a sanar da al'umman da aka wakilta sannan kuma a yada ba a cikin social media wannan karatun da malamin yi da ta'alliqan da malamin suka yi dan fa'idan ya amma mai kowa da kowa sannan an samu dama kuma a sake a kullu majalisin a wani waje ko a ƙara fadada abin dan saboda a samu alkhairan ai hakuri karfe 9:05 ina ga zan ba limamin wannan masallaci Mal Ali Rufai kamalan kana da magana ne
eh rawan magana ba
to rabin minti
dama dai da yake an ce akwai wakilai ina so akwai wakilai koda guda uku ne zan ba su kyautar wannan littafin guda ɗaiɗai saboda shi masallatan su da littafin ya kare amma an kawo yanzu ba jima bari ya kawo zaɓen mun uku kawai ko ya ta ƙuri'a ne rago wanda yake so sai ya siya amma dai ni zan ba wa wakilai guda uku zaɓen mun uku kawai zaɓen mun guda yanzu kawai ga wancan ba shi guda ɗaya wancan
Bangaren ina?
Ambada? Jamal Al-Gani.
Baya cikin wakilai to. Sai ina ne? Wannan matsalaci ne. Ya tsaya baya. Aura. Ga wani can a baya, kai mallam wannan matsalaci aka turo ka na? To ga dai guda uku nan ni na raba daga baya wanda suke so suna iya nema a waje.
Na'am.